sama da wata guda kenan gwamnatin jihar Kaduna ta bi sahun takwarorinta na jihohin arewa maso yamman da suka dauki matakan rufe hanyoyin sadarwa da wasu matakai na tsaro. Sai dai kuma kungiyar Kristoci ta kasa Kan ta ce kwalliya bata biya kudin sabulu ba. Shugaban kungiyar ta Kan Nation jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayabu ya ce rufe hanyoyin sadarwa da gwamnatin jihar Kaduna ta yi ya sa yanzu yan bindigan sun kara farashin kudin fansa.
Yan bindiga yanzu suna amsan kudin fansa har da kudin waya, wato a cewar su tunda sukan sha wahala kamun su samu yan uwa ko abokanin wanda suka sata sai su kara wani kudi ku biya wahalan da suka sha wajen yin waya, kamar wadanda an kama su yanzu ka rika bada numbobi ne daban-daban, wani lokaci zaka iya bada numbobi har fiye da sai in an yi sa'a daya daga cikin wanda aka ba da namban shi yana kusa da inda akwai network, to in an za zo a ce ka biya zaka biya da duk wahalan da an sha ana ta neman wasu ba a samu ba, domin wasu da sun zama mutanen mu da aka sace yan uwansu an ce musu su biya har da wahalan da an sha wajen neman waya a samu wanda za a yi tattauna da su.
Shi kuwa mai nazari akan al'amuran yau da kullum Malam Abubakar Aliyu cewa yayi rashin tuntubar mutane kafin daukar matakan tsaro shike kawo koma baya.
Shi wannan dakata da wayoyin sadarwa da aka yi bai wani tasiri ba, in ma yayi a wani wuri bai a wani wuri ba, domin misali sai da yan bindigan nan suka kai hari wani coci inda suka harbi mutum ɗaya kuma suka ɗebi mutane suka yi daji da su. Bayan nan satin da ya wuce wani ƙauye nan hanyar Zaria nan ma nan suka harbi mutane, kuma bugu da ƙari idan gwamnati tana son wannan mataki da ta ɗauka ya yi tasiri, wajibi ne mutanen da ake mulka kafin a zartar da wani al'amari wanda ya shafe su a tuntuɓe su a ji ra'ayin.
Sai dai gwamnatin jihar Kaduna ta ce wasu masu saka siyasa ne ke sukar matakan da aka dauka na tsaro bai daya. Inji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida jihar Kaduna Malam Samuel Alwan.
Gwamnati tabbas ta san cewa al'ummominmu za su fuskanci matsaloli da kuma kalubale, amma a fahimci gwamnati da cewa wannan matakan da aka dauka ba wai gwamnatin jihar Kaduna ne kawai ta dauka domin ta sa mutane su ta gayyara ko su shiga wani hali ba, a'a tsari ne na bai daya, ba abu ne wanda za a dinga sa siyasa a ciki ba, domin akwai wasu mutane su bin karkashin kasa.
Ko a ranar Lahadin da ta gabata ta dai sai da yan bindiga suka kai hari a wani cocin Baptist dake Kakandaji, kamar da yadda shugaban kungiyar Kristoci ka na jihar Kaduna Rabaran Joseph John Hayabu ya tabbatar wa da muryar Amurka.
Yan bindiga sun shigo da farko sun je ajin yara da ake coci, sai suka tashi daga nan suka je babban coci inda kowa ke sujada, to fa sun bude wuta har mutum daya ya mutu nan take, saura sun samu raunuka, amma biyu daga cikin wanda raunukan su yayi girma suna asibitin Sanjara, to sun dibe mutane da yawa, muna kimanta kusan mutanen da ba riga an gamba yanzu sun wuce 100.
Rufe hanyoyin sadarwa da hana hawa babura da sauran matakan tsaro da gwamnatin jihar Kaduna ta dauka dai na watanni uku ne. Sai dai da yake sai yanzu aka shafe wata guda da fara wannan doka, wasu suna nuna fargabar cewa ko al'umma ka iya dorewa. Duk ko da yake gwamnati ta ce tana samun nasarori akan yan bindigan da take bibiya a dazuzzukan da suke zaune. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.